cikin watan Oktoban shekara ta 2021 ne gwamnatin Najeriya ta kaddamar da amfani da kuɗin naira ta yanar gizo wanda ta kira a turance e-naira, wanda ta ce amfani da tsarin na gane daɗi 10. Yan kasuwa, musamman waɗanda ke fitar da kaya ko shigo da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare, su ne ya kamata su kasance sahun gaba wajen amfani da wannan tsarin. Abinda ma ya sa na tuntuɓi wasu manyan yan kasuwa akan ko sun fara amfani da wannan tsarin kusan shekara ɗaya da kaddamar da shi.
Sunana Abubakar Usman Basakwaci, Vice President of Akan Investment na Chamber of Commerce Sokoto. A gaskiya mu fara amfani da shi ba.
To menene dalilin da yasa ku fara amfani da shi ba?
Dalilin da yasa saboda kamar ya zama kamar wata kishiya ga harkar bankuna. Abinda wannan abu ka bukata gaskiya sensitization. Wayar da yan kasuwa su gane amfanin wannan abin. Ina ganin nan ne matsala take. Amma kaga da harka cashless ta shigo, sannan a hankali mutane sun gane wahalar cashless banking.
Sunana Alai Bello Umar Kokwari. Ina da muhimmanci gare mu yan kasuwa, musamman ma da yake kana SN, duk abin da kake son sai kuma ko ina ba tare da wani katsalan nan ba. To amma ni abin da abban gano har yanzu ban taba ganin mutum guda wanda ya unhandi shi ba, balle in ce mai kaka yake ni ma ina so. To sai an kaddamar da wannan shirin, ni dai ina cikin masu shawa da shi, amma ban san inda za a yi ne ba, don babu cikakken dubban kunan nika hulɗa da su, babu wanda taba ce min gawan ga tsari.
Masana lamuran tattalin arziki na ganin wannan tsarin abu ne mai kyau, wanda kuma kan iya fitar da Najeriya daga kangin wasu matsaloli. Sai dai rashin katabus wajen ilmantar da yan kasuwa a haujin gwamnati yasa har yanzu ba a so maganin moriyarsa ba. Bashir Muhammad Acida masanin tattalin arziki ne, kuma yana ganin cewa
kamar yanzu mun wada cewa kasar China tana cikin kasashe da suke gaba-gaba wajen wato kaddamar da wayannan kuɗaɗe, amma suna nan suna kashe kuɗi wajen fahimtar da mutane da kuma azan mutane kan amfani da wayannan kuɗaɗe. To mu a kasar nan iyaka an zo an kaddamar an waɗiga shi tun ma ba a sanar da mutane ma me yake ciki ba. To kuma inda za a yi wanda wannan tsari na zamani, to zai taimaka ma wato kuɗaɗen wajen lalacewa da tabarbarewar su, domin me zai kasance mutane daga wata ƙasa za su iya sayen kayayyakin ƙasar nan kai tsaye, domin za su iya mallakar naira kamar yadda muke mallakar kuɗin ƙasashen waje. To kuɗin mu sun tashi zama kuɗin ƙasar Najeriya, sun zama ƙasa na kuɗi na duniya.
Ko bayan abin da ya shafi harkar cinikayya da gwamnati ta ilmantar da jama'ar ƙasa akan wannan tsarin da ya magance wasu daga cikin matsalolin da ƙasar ke fuskanta.
Alal misali, akwai abin da muke cewa monetary policy, wato tsare-tsaren kuɗi da gwamnati ke tura su, kuɗi su yawa hannun jama'a ko su ragu, ya za a yi ta iya hana amfani da su lokacin da ba ta son a kashe kuɗi da ya, kamar yanzu lokacin siyasa. In ya kasance muna da wa'innan kuɗin na yanar gizo, to mutum ina ga jakunan kuɗin da zai ɗauko raba mutane, za ka ga cewa kuɗaɗen sun ta ƙayata sai ta bisa hanyar iska. Kana ganin hadda da harkar tsaro, yanda ake ɗaukar buhuhun kuɗi ana kai ma 'yan ta'adda da sauransu, inda akwai irin wa'innan kuɗin na yanar gizo, duk inda kuɗin suka shiga sai an gansu, sannan babu yanda za a kashe su ba tare da an sa ido ba.
Masana dai na ganin cewa duk da yake gwamnati bata baiwa ilmantar da jama'a muhimmanci akan wannan tsarin ba, lokaci yayi da ya kamata jama'a su nemi sanin yadda za su amfani da tsarin domin amfanin kansu. Yayin da su ko 'yan kasuwa ke son a tilastawa bankuna su ilmantar da abokan hulɗarsu, domin ko ba komai za su fi sauƙin fahimtar bankunan da suka saba hulɗa da su. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.